This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau, Juma'a ta ƙarshe, 29 ga watan Maris, da ta kasance ranar Good Friday ta shekara ta 2024. Da fatar al'umma musulmi an sha ruwa lafiya. Bayan labaran duniya, za mu nufi jamhuriyar Niger, inda kristoci suka shiga tsohon sauran na kasashen duniya wajen bukukuwan Easter. Muna kuma da rahoto kan fasamfurannin waɗansu itatuwa a nan birnin Washington DC da ke ɗaukar hankalin mutane har daga kasashen ƙetare. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma, albarkacin watan Ramadan. Amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa wani kwamiti na wucin gadi da zai lalubo hanyoyin magance matsalar tattalin arzikin da ƙasar ke fuskanta ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban ya ba mambobin kwamitin makonni biyu su nemo hanyoyin tunkarar ƙalubalen. Sai dai masu sukar lamiri sun ce matsalolin tattalin arzikin da ake fama da su a ƙasar ƙirƙiro su aka yi. Ko da yake gwamnatin ta kare kanta da cewa matakan tattalin arzikin da aka ɗauka na da mahimmanci don inganta tattalin arzikin ƙasar zuwa lokaci mai tsawo. To, ko me 'yan Najeriya ke cewa game da kwamitin da aka kafa? Wakilin muryar Amurka Peter Clotty ya tattauna da Ibrahim Momu, wani mai sharhi kan harkokin siyasa a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya.
One of the mixed feelings.
Yace akwai mabambantan ra'ayoyi akan kwamitin. Wasu na gani lallai shugaban na yin iya kokarin sa wajen ganin ya fadda kasar daga koma bayan tattalin arziki.
You know, there are some who are plotting the move because they feel that the president is indeed doing all he can to take the country out of the woods economically.
Wasu kuma na ganin cewa manufofin da gwamnatin ta yi ne suka haddasa matsalolin da ake gani yanzu, saboda ba a samar da wani tsari ko tallafi da zai rage wa marasa ƙarfi raɗaɗin sakamakon matakin ba. Kotun ƙolan Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta umarci Isra'ila da ta buɗe ƙarin hanyoyin ƙetarawa zuwa Gaza ta ƙasa bisa ga wata doka, domin ba da damar kai ƙarin agajin jinƙai yankin ga Falasɗinawa da ke cikin mawuyacin hali. Umarnin da kotun ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague ta bayar ya faɗawa Isra'ila cewa ta tabbata ta ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an kai muhimman kayan agajin gaggawa da ake buƙata ba tare da ɓata lokaci ba, ciki har da ruwan sha da abinci da man fetur da kuma magunguna. Kotun ta kuma umarci Isra'ila da ta gaggauta tabbatar da cewa sojojinta ba su aikata wani abu da zai zama saɓa haƙoƙin Falasɗinawa a Gaza ba, a matsayinsu na wata ƙungiya da ke da kariya a ƙarƙashin yarjejeniyar kiyaye da kuma hukunta laifuffukan kisan ƙare dangi da suka haɗa da hana kai agajin jinƙai da ake matuƙar buƙata ta wata hanya ko wani mataki. Kotun dai ta faɗawa Isra'ila cewa ta ba ta rahoto nan da wata guda akan yadda take aiwatar da wannan umarnin. To, kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake gina gadar Francis Scott Key Bridge ta birnin Baltimore da ta ruguje na iya ɗaukar kusan watanni 18 zuwa shekaru da yawa kafin a kammala ta, a cewar ƙwararru, yayin da kuɗin gina ta zai iya kaiwa aƙalla dala miliyan 400 ko ma silanka hakan. Komai ya danganta ga abubuwan da har yanzu ba a san su ba, kama daga tsarin sabuwar gadar zuwa ga yadda jami'an gwamnati za su kauce wa dogon turancin tsarin gwamnati su samu izini da kwangilar ginin gadar cikin sauri. A zahiri, aikin gina gadar na iya ɗaukar shekaru 5 zuwa 7, a cewar Ben Schaffer, farfesa a fannin aikin injiniya a jami'ar Johns Hopkins. Ko da yake wasu kuma na da kyakkyawar fata game da yiwuwar gina gadar cikin wani lokaci. Same Badi, farfesa a fannin aikin injiniya a Jami'ar George Washington, ya ce aikin na iya daukar watanni 18 zuwa shekaru 2. Gadar dai ta ruguje ne a ranar Talata, inda ta halaka ma'aikatan da ke aiki a wurin su 6, bayan da jirgin dakon kayan dali ya afkawa ɗaya daga cikin karahunan da ke rike da gadar. Ƙungiyar sojojin hayar nan ta Rasha da ake kira Wagner na taimakawa sojojin gwamnati a tsakiya da arewacin Mali wajen kai hare-hare da jiragen sama marasa matuki da suka yi sanadin hallaka farar hula masu yawa, ciki har da yara da dama, a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama a cikin wasu rahotanni da suka wallafa a wannan makon bayan wani bincike da suka yi daga watan Disamba zuwa wannan watan na Maris. Kasar Mali tare da makwabtanta Burkina Faso da Niger sun kwashe sama da shekaru 10 suna fafatawa da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, ciki har da wasu dake da alaka da Al-Qaida da kuma kungiyar IS. Bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasashen uku a shekarun baya-bayan nan, sojojin da ke mulki a kasashen sun kori dakaran Faransa, suka kuma nemi taimakon sojojin hayar Rasha a maimakon su domin magance kalubalen tsaro. Rikici ya kara tsananta a kasar Mali tun bayan da sojojin hayar Rasha suka isa kasar bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2021. Sojojin da ke mulkin kasar sun zafafa kai hare-hare, inda suka kai munanan hare-hare da jiragen sama marasa matuki a kan tarukan farar hula, da kuma hare-haren sojojin hayar Rasha da su ma suka hallaka farar hula. Mazauna yankin na kudu da hamadar Sahara da ya hada da Mali sun ce babu wani canji da aka gani a game da kasancewar sojojin hayar Rasha a kasar tun bayan da shugaban kungiyar Wagner Yevgeny Prigozhin ya mutu a wani hatsarin jirgin sama da aka yi a shekarar da ta gabata.
Kage da Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda mabiya addinin Krista suka shiga sahun ƴan uwansu Kristoci a duk faɗin duniya wajen bukukuwan Easter. Wakilin mu a birnin Yamai Sulaiman Munibarma ya yi hira da waɗansu mabiya addinin Krista, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Ranar Good Friday ko kuma Vendredi Saint a Faransance na daga cikin muhimman ranakun shekara a wajen mabiya addinin Krista, abin da yasa ake kiranta Juma'a mai muhimmanci. Kasancewarta wacce ke nuna zagayewar ranar da Annabi Isa alaihi salam ya rasa ransa da nufin ceto, kamar yadda Pastor Abdulkader Korau na Cocin Eglise Assemblée de Dieu ta unguwar Novomar She da ke birnin Yamai ya yi ƙarin bayani.
Yesu Almasihu ya zo ya mutu, an gice shi ba cikin ya wani laifi ba, a sabili da mu ne ya mutu. Wannan mutuwar tashi kuma a kan shi ya ɗauki dukkan abun da an na zunubin mu, ya ɗauke shi saboda mi, saboda mu mu samu fansa, saboda mu mu samu inci. Don ko wannan rana ma'anarta kenan, saboda mu samu taurin ban gaskiya a gare shi, mu samu ya shiga mulkin Allah. An gicciye shi ranar Juma'a, amma ranar Lahadi da safe ya tashi daga matattu.
Ranar kan zama wata damar yawaita ibada domin neman albarkar Ubangiji. Har ila yau ga Pastor Abdulkader.
Assemblée de Dieu, abinda muke shi ne karanta suwa da addu'o'i ne muke ta yi kan magana na mutuwar Yesu Almasihu ta shi daga matattu. Amma kowane iyali yana da shirin da za shi na yin wannan hidima ta sallah kuma. Abinda za mu tunar da Krista ko na nan ne ko na duniya ne, mu kauce ma duk abubuwa na asha, duk abinda zai sa kuma wada cikin zunubi, wannan mu kauce mishi. In zamanto mun shirya zukatanmu gaban Ubangiji, mun samu sulhu da shi, Juma'a tare da mu kasance muna cikin wannan sulhu tare da su, mu samu zaman lahiya, mu kasance masu bada zaman lahiya.
Wani abin da ke kara fayyace muhimmancin wannan lokaci, Kristoci na ɗariƙar Katolika a nasu bangare kan kammala azumin da suke gudanarwa a tsawon kwanaki 40 na kowace shekara a wata rana mai kamar ta yau. Adamu mai daji, wani matashin Krista a majami'ar Eglise Evangelique, na ɗaukar wannan Juma'a ta Good Friday da muhimmancin gaske.
Ina kira zuwa ga 'yan kwana, abokanina, matasa kada mu faida wannan lokaci na yin wata rayuwa da bata cancanta ba a matsayin Kirista, wanda kira mai tsarki da kai yana kira mu da mu rayuwar tsarki, mu yi tattalin rayuwar tsarki a matsayin matasa, mu kiyaye shan miyagun ƙwayoyi, mu koyi zuwa wuraren da bai kamata ba.
A bana, bukukuwan sallar Easter ko Park na zuwa a wani lokacin da Niger da al'ummar ta suka fuskanci kalubale da dama sakamakon hatsaniyar siyasar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023. Adamu mai daji na alfahari da tasirin addu'o'i kan yanayin da aka shiga a kasar, saboda haka za su ƙara azama akan irin wannan aiki.
Farkon abin da akwai ban tsoro, amma muna mai Allah godiya da duk da yanayin da faru kasar mu 18, muna mai Allah godiya domin muna nan da rai da lafiya alherin sa, haka muna mai godiya domin tsaron sa. Wato lokaci ne na sallah, ba na cin abinci kadai ba, ko kuma sa tufafi, amma yayin Allah godiya akan alheran sa masu yawa wadanda suka fara da ceto da rai da lafiya da tsaro.
Kamar yadda aka saba, Kristoci za su hallara a majami'u domin raya dare a wannan Juma'a kafin su ci gaba da addu'o'i a ranar Lahadin da ke tafe, yayin da ranar Litinin 1 ga watan Afrilu, wato ranar sallar Park ko kuma Easter, ke zama ranar hutu a wajen ma'aikata a hukunce. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Malam Sule. To, daga bukukuwan Easter kuma a jamhuriyar Niger, sai wani biki da ke jan hankalin mutane daga ciki da wajen Amurka, sai dai a wannan karan shagali ne da ya shafi kashe kwarkwatar ido, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Kala Abdu da kuma Sims Lumani suka hada da Baba Yakubu Makiri ya fasara ya kuma karanta.
Lokacin bazara a Washington DC, yanayi ne da ake jira da jin daɗi, saboda birnin yana da abubuwa masu ban sha'awa daban-daban da furanni na ciri masu kyau. Baki da mazauna wurin suna rungumar wannan yanayi mai daɗi na lokacin bazara, suna samun farin ciki da al'umma a cikin wurare da aka bude a babban birnin da gidajen tarihi da manyan tituna. Sadra, mai zama a Maryland, ta bada labarin wata al'adarta a duk shekara da kuma yanda wannan shekara ta kasance ta musamman tare da iyalanta a DC.
For my nieces who live in Florida.
Ga 'ya'yan uwana da ke zaune a Florida, da ni da mahaifiyata mun fito da su a wannan rangadi na DC a yau. Muna yin haka a kowace shekara, mun zo DC ni da mahaifiyata don jin daɗi da ganin furen cherry a wannan shekara. Babu furen cherry da yawa a kusa da ni, abin takaici, amma har yanzu rana ce mai kyau a DC. Neha ta kawo ziyara daga ƙasar Canada, ta yi tunani game da furannin cherry da kuma rayuwa mai daɗi a DC a lokacin bazara. Muna da furen cherry a Canada, kuma na san alamar bazara ce, muna kuma kiranta sakura da wasu sunaye masu yawa. Yana da kyau a koyaushe don ganinsa a cikin manyan hotuna. Mun yi tsammanin ganin karuwar sakura da yawa a wannan karo da budewar furannin cherry a wannan lokaci, amma duk da haka yana fara fitar da 'ya'ya. Yana da kyau a koyaushe ganin mutane da yawa suna fita waje a daidai wannan lokacin. Magdalena, mazauniyar DC, ta kwatanta shagulgulan lokacin bazara na wannan shekara, inda ta jaddada kyakkyawar zamantakewar al'umma. Ina kashe lokaci ne da iyalina, kuma muna yawo, muna ganin abubuwa kamar biki, don haka mun kasance a nan. Mun zo wannan wuri kimanin shekaru biyu da suka wuce, don haka shagulgula sun ƙayatar kamar shekaru biyu kenan da suka gabata. Lokacin da muke da COVID, mutane ba su yi yawa kamar yanzu ba. Don lokacin bazara, Washington DC yana zama abin sha'awa na labaru daga ko'ina cikin ƙasar, yana jawo mutane daga kowane lungu don sanin furen bazara na musamman. Ina nan ina ziyartar gwaggona don bazara, hutun bazara na makarantar secondary. Baka gani, waɗannan sabbin mutane ne a nan, launin fata iri-iri, daban-daban. Ka sani, wurare daban-daban ne suka fito. A matsayina na wanda ke zaune a yankin, ina tsammanin muna tsakiyar duniya da kamshi na iska mai daɗi. A nan ne ake yanke shawara da ta shafi duniya baki ɗaya. Haka kuma wani ɓangare ne na kasancewa a cikin DC. Ka sani, ka ɗauki hankali, sannan kana da masu yawon buɗe ido da ke shigowa a nan. Hakan na nufin tattalin arziki ya inganta, gidajen cin abinci sun cika makil da jama'a. Wannan bazara a Washington DC na iya bambanta da shekaru da suka gabata, amma ƙarfin birnin na tabbatarwa da bunƙasa harkoki bai canza ba. Bayan furanni cherry, akwai duniyar abubuwa na lokacin bazara da ake jiran gano su. Kowane yana bada labarin kansa na sabuntawa da kuma haɗin gwiwa.
To, a gaida Baba, yanzu kuma ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Abarkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba batun kisan kasuwar gumi dan ta'addan nan dogo gide da aka ce sojojin Najeriya sun yi a tsakiyar wannan mako. Kana za mu je yankin Madaka a jihar Neja, inda yan ta'adda suka halaka sama da mutum 20 da kuma kone babura sama da guda 100. To madalla. A ranar Laraban nan ne na wannan mako, aka yi ta yaɗa jita-jitar mutuwar kasuwar gumi dan ta'addan nan dogo gide, wanda ya kitsa satar ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya ta birnin Yauri. Wakilinmu a birnin Sokoto, Muhammad Nasir, ya mana ƙarin bayani.
An wayi satar yau Laraba da samun bayanai da ke zagayawa a shafukan yanar gizo masu nuna cewa kasuwar gumi dan ta'addan nan dogo gide ya kwanta dama a wata asibiti a Sokoto. Akan haka ne yana tattaki da mai gudanar da bincike akan wannan lamarin. Kuma bayanai da na samu daga wani jami'in tsaro wanda baya da iznin magana a hukumanci ya tabbatar da cewa lalle dogo gide ya kwanta dama. Bayani ya nuna cewa dogo gide ya samu raunuka ne na harbi sanadiyar arangama da sojojin da ke aikin samar da tsaro a ƙarƙashin shirin hadarin daji, inda wani babban jami'in tsaro tare da taimakawar wasu ƙananan jami'ai suka yi masa hanya suka kawo shi a Sokoto, inda aka yi masa magani kafin rayuwar halinsa a wani gida da ke unguwar Babera. Kuma ya ce tuni an kama babban jami'in tsaron da ake tuhuma da hannu da kawo dogo gide a Sokoto. Na bincika batun yaya gawar ta dogo gida take zuwa yanzu, sai da ya ce zai yi min bayani daga baya. Haka ma na tuntuɓi wani wanda ya saba shiga tarkon dogo gida lokacin da ya jagoranci sace yaran makarantar birnin Yauri a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Muna cikin farin ciki, duk da suke muna da yakinin cewa haka za ta faru gare shi, saboda zaluncin da dogo gida kai ya kai makurar zalunci. Ya zalunci mu ya samu cikin yanayin kakanika a lokacin da dauke muna yara.
Akan haka na je hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, inda dukkanin jami'an ta suka ce da ni a halin yanzu ba za su ce uffan ba, mu dan dakata tukunna in akwai karin bayani za su yi mana nan gaba. To akan dai wannan batu, na tuntubi shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant Dr. Kabiru Adamu, ko mai zai ce akan wannan batu na da ake cewar an kashe dogo gide.
Wato Malam Hassan, ba shakka mun ga wayannan reportinu da ke yawo a yanan yaɗa labarai, inda ake nuna cewa rundunar sojan Najeriya ƙarƙashin tsarin shirin rawan daji sun yi mashi dogo gidan rauni, kuma a dalilin haka Allah ya yi mai cikawa. To lalle ba shakka kuma har yanzu babu dai a hukumance bangare na gwamnati wanda ya hito ya yi jawabi akan wannan labari. To amma mun saka namu hanyoyi na bincike, akwai kuma alamar cewa maganan nan gaskiya ne, duk da yake mataki na farko muke har yanzu makan yi amfani da matakai uku wurin tabbatar da irin waɗannan labarai. To har yanzu dai muna kokarin bin matakan na biyu da na uku kafin mu samu tabbacin al'amarin. Waɗannan kuma sun haɗa da waɗanda suke san shi, suke kusa da shi, ko suke la'ak, suke hurɗa da waɗansu waɗanda suka san shi kuma suke tare da shi. To matakan da yake nan kuma kamar yadda nace, ma mataki na farko mun tabbatar da maganar.
To ko mai nana muhimmancin kashe yan ta'adda ire-iren su dogo gide in har hakan ya tabbata?
Na farko dai a irin tsari da ake bi na yaƙi da irin ko ta'addanci ko manya-manyan gaggagayen bindiga haka, kashe shugabannin su abu ne wanda tsarin shi wannan yaƙin ya amince da shi, da cewa yana da muhimmanci kuma zai tasiri, amma ba shi kadai ba. Dole ne sai an hada shi da wayansu abubuwa. To kuma a nan ne za mu ba rundunar sojan Najeriya shawara na cewa a yi kokari a hada da tabbatar da cewa hanyoyin da wayannan kungiyoyi suke samun kudade an taushe shi. Na biyu, hanyoyin da suke bi suke daukan sabbin mayaka an taushe shi. Na uku, hanyoyin da suke samun ababen da suke amfani da shi na walwala, misali mashin da man da suke samun mashin din shi ma an taushe shi. Idan aka hada da hana su samun makamai da albarisan da suke amfani da shi da makama, to da kashe shugabannin nasu zai tasiri sosai, kuma insha Allah zai kawo ƙarshen al'amarin. Ita rundunar sojan Najeriya da shugabannin waɗanda suke harkar tsaron waɗanda ake ce ma coordinating elements a cikin harkar tsaron ka hada da yawa shugaban kasa a cikin harkar tsaro da ministocin waɗanda suke da nasaba da tsaro wato defense police affairs da interior da sauran sun cancance bu don tun da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nada su muka ga cewa sun fito da wannan tsarin na kokarin bin su wa'annan gaggagaggan 'yan bindiga an kashe da yawa daga cikin su amma kamar yadda na ce kamata ya hada shi da ababen da na ambata din nan da ya ana son a cimma nasara wani abu kuma wanda shi ma yake da muhimmanci tare da ababen da na ambata din shi ne tabbatar da cewa an saka jama'a cikin tahiyar ya zan jama'a ne za su rungumi tahiyar kuma su ne za su ringa bayar da bayanai sai kuma hada kai tsakanin gwamnoni da ita gwamnatin tarayya lokacin ne za mu ga cewa an kawo ƙarshen wannan al'amarin cikin wannan hadda tabbatar da cewa an haɗa kai ɗin amma mai dazuzzuka inda wa'annan ɗan bindigan suke zaune an hana su dama da suke da shi na walwala.
Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin tsaro na Beacon. Yanzu kuma sai jihar Niger inda 'yan ta'adda ɗauke da manyan makamai suka afkawa garin Madaka da ke jihar ta Niger inda suka halaka sama da mutum 20 da kuma kone sama da babura 100. Wannan wani dan asalin yankin ne ga kuma karin bayanin da ya mana.
Dama muna dai cin kasuwa kwatan kawai nan mutane ko babu wai inda aka ji labari ga su kawai muka ga sun faduwa a gari faduwan da suka yi a gari mutane suka fashe da gudu nan kuma suka ci gaba da halifi ba su saurari wai wani abu ba kuma halifin da suke gaskiya ba wai na ban tsoro ba ne suna nan suna shacce rayuka ne halifin da.
Kamar a wane lokaci 'yan ta'addan suka shigo garin naku?
Sanin kira ki uku na yamma ne muna cin kasuwan garin Madaka suka shigo na kuwa ta gani muna cikin min kasuwa ne suka shigo suka sami jama'a kuma a gari ba wanda ya samu labarin wasu na nan.
Kamar mutum nawa ne suka rasu bisa abinda idan kai ganewa?
Abinda ni na ce da idanuna abinda na gano a ma'adallan mangarba na yamma mu je mun baro garin mun zo inda za mu kwanta abinda na ce da dai mutum 21 wanda na riga na gani da idanuna amma har mu ma muna tsokotun wani wanda ba mu riga mun gani ba cikin nan gidan mu a yanzu a maganan ga har yanzu ana nana neman da tayan ga kuma muka samu labarin mutum shi wanda suka kashe to har yanzu ana ci gaba da tsike ba riga an tabbatar da abinda inda abun ya tsaya gaskiya gaskiya ana cikin mawuyacin hali tsakani da saboda sun dai irin kone kwanan da zai kai magarin nan ma tsakani da Allah abin ba daɗi ma wallahi.
Wani irin hali kuke kasance a wannan lokaci? Kamar me suka kone?
Gaba ɗaya garin nan sun kona ta tunda bakin inda ake cin kasuwa gaba ɗaya sun tare ta garin Allah kenan.
Mashin nawa 'yan bindigan suka zo da su?
Adadin mashinan da suka shigo Madaka tunda ban kirga su ba zan tabbatar maka ba maganar Allah da Annabi.
Ina batun jami'an tsaro?
Ba jami'an tsaro maganar Allah da Annabi. Saboda inda da jami'an tsaro a cikin garin ai wannan abun ba zai faru ba hakan ya kasance.
Kafin zuwan su shin kuna da labari?
Wallahi ba mu samu labari ba. Tabbas akwai wanda suke asibiti a maganan ga. Yanzu akwai wanda suke asibiti kuta. Duk ma akwai mutanen da suke bincike su ga su wane ne suka fito su wane ne kuma wanda dai aka kwana ba a kai su ana nan a daji ana bincike. Su dai da suka yi aiki a yakan nan sun bar gari suka fita. Sauran jama'an da za su ga gudu wanda ya san ya bar mashin saboda mashinan da ma dai aka kona sun ci dari ta gane da Allah. Ba kuran da suka kona a garin nan sun ci dari. Wanda suka dawo wanda suke man da mashin su garin kuma sai ya dawo ya ga ko wata rana sai ya dawo kona ta.
Wani da ya sha da kyar a harin 'yan bindiga a garin Madaka da ke karamar kumar Rafi a jihar Niger. A bangaren hukuma kuma shugaban karamar hukumar tarafi Honorable Ayuba Usman Katako ya mana karin bayani.
Madaka muna ba su hakuri shirye shirye yanzu haka bayan da za ka yi ko da wayannan mutanen ko ba su sai lokacin mutum ya yi to dole an sa kiran Allah muna fata za su imani da haka and then muna tabbatar musu da cewa jami'an tsaro wallahi ba wai sun suna bacci ba ne ko jiya da aka shiga wallahi mun yi zana idan wani soja wanda ya suka yi hatsarin moto tsakanin garin gabas zuwa Yakila kuma duk cikin tafiyan daren ne dai tun da an ce ga sunan ana ganin kamar za su tsallako da aka tafi wurin da ake ganin kamar za su shigo sai suka koma wani dajin shan fangu gari suka yi suka saci wayansu shanu da irin balama-balama din nan to daga nan an dauka ma abinda suka yi din za su wuce ne a ce sun tura shanun sun yi gaba sai suka dawo baya sai ne kasuwar Madaka ana cikin cin kasuwa kawai suka shiga suka tunga raba bindiga. Sai kan wa da wa ka ga na abu sosai suna jiraya. wannan abu ko da nake magana da kai haka yanzu ana hanyar zuwa can Madaka a cikin kono ne aka rasa an da rayuka and ina fatan nan gaba za mu san adadin ko mutane nawa ne suka rasu don ai bayani ma jama'a kowa ya sani about day in the meantime akwai kamar mutane shida wanda suka be standing gun injury an kawo su IBB hospital da yake mu dukkan mu muna karkar aiki yanzu ne muke so da ne da mai martaba zakin kai gara za mu je mu gaja mu ga gwamnati a ba shi bayanin abin da ya faru din tsakanin shekarun ce da tsiya but magana na Allah shi ne majana tsaro suna iyakan yin su abu ne wanda yake in zai faru kai baka da maganin sun irin abu haka ya faru to mu shugabanni ba mu da zama mun danga san kiri kenan tsakanin gwamnati da mu don a tabbatar cewa irin haka din Allah ya da zai sake faruwa
Honorable Ayuba Usman Katako, shugaban yankin Karamar Hukumar Rafi a jihar Niger. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na dake birnin Sokoto Muhammad Nasir. Sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Malam Hassan alheri ya gaishe ka kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan
Suhayyat Malam Gali madrasa ta Sheikh Muhtar Siddiq al-Islamiyya da magaram a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمن إنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
To madalla Allah ba da ladan ibada shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Maryam da tishi muhimman kanin labaran
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa wani kwamiti na wucin gadi da zai lalubo hanyoyin magance matsalar tattalin arzikin da kasar ke fuskanta ba tare da bata lokaci ba Shugaban ya ba mambobin kwamitin makonni biyu su nemo hanyoyin tankarar kalubalen Sai dai masu sukar lamiri sun ce matsalolin tattalin arzikin da ake fama da su a kasar kirkiro su aka yi. Ko da yake gwamnatin ta kare kanta da cewa matakan tattalin arzikin da aka dauka na da muhimmanci don inganta tattalin arzikin kasar zuwa lokaci mai tsawo.
A gaida Maryam masu sauraron da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci ko kuma ku aiko da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa a voanews.com. Kuna kuma ya sake sauraron shirin baki ɗansa a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Fiona Nandudu da ta da shirin da kuma injiniya mu yau Alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya da alheri.